بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله تعالى بيسر من الدعاء وأن مسلاتي نقل لدن شيء أبن من كل وجهة الزقاوة وأن مريتي يتلاتة بقوي دوة رمضان شكرا تا دبو دي 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 النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شين 24 ga watan 2 shekara ta 2026 a lissafin miladiya zaman mu na hudu a karatun mu cikin suratu al-ma'ida yadda muke bi na tafsirin malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jiya mun karanta wannan aya da malam ya karanta, kuma mun dunkulallen bayani na me ake nufi da lafuzzan wannan aya, ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah, ya ku waɗanda suka yi imani abubuwan da shari'a ke girmamawa da ɓangaren musamman abubuwan ibada da wurare, to kar ku warware alfarmarsu, kar ku keta alfarmarsu, kar ku halatta abin da aka haramta muku dangane da su. Haka nan kuma watanni masu alfarma, wala shahr al-haram, a nan ya kawo ash-shahr al-haram ya ambace shi mufradan guda ɗaya singula ko, amma jinsi ake nufi. Yawwa, in ku a jinsi ake nufi, to ana nufin duk watanni guda hudu waɗanda suke wato masu alfarma tsararru, wanda muka ambata jiya kamar yadda yake a hadithin al-Imamu Bukhari da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ambatan waɗannan watanni guda hudu da Dhulqa'ada da Dhulhijja da kuma Al-Muharram da kuma Rajab. Waɗannan su ne al-ashhur al-hurum da Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare su a suratu Tauba, cewa tun da ya halicci sammai da ƙasa, ranar da ya halicci sammai da ƙasa, haka suke a cikin littafin Allah. Littafin Allah ana nufin lauhul mahfuz. Yawwa, haka suke, sunansu yana nan, an ambace su fi lauhul mahfuz. To kuma banda Ramadan ba wanda aka ambace shi da sunansa a cikin waɗannan watanni nama guda 12 baki ɗaya da Allah ta'ala ya halitta. su ko waɗannan guda hudu dama ba an ba sai su ba sai a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. To duk waɗannan suna da daraja, suna da girma, suna da matsayi, don haka kar a keta alfarmarsu. Walal hadiya ko hadaya da aka ayyana cewa wannan hadaya ce an koro ta zuwa Makka a kan hanya ta aikin haji, kuma aka taho da wannan hadaya, to kada a taɓa ta, kada a keta mata alfarma, kada kuma a hana ta isa Makka. Yawwa, kada a hana ta isa Makka, ko ta hanyar a yanka ta a cinye, ko kuma ta hanyar sata da makamancinsu. Wal qala'id, da kuma rataye da ake ratayewa a jikin dabba, alamar cewa ta faƙirai ce, akan samu wani ƙyalle a rataya, kuma sai a ɗaura takalmi tsoho lalatacce a jiki don nuna alamar cewa wannan abin da za a je a yanka na faƙirai ne. Wannan sun saba yin wannan tun a jahiliya. To kar a taɓa wannan dabba ita ma a ƙyale. Wala aminal bait, hakanan waɗanda suka taho domin suna da nufin zuwa ɗakin Allah, amina ana nufin qasidin, masu nufin su isa ɗakin Allah. Wani ɗaki mai alfarma, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, suna masu neman falala daga wurin Ubangijinsu da kuma yardar Ubangiji. To kada a taɓa su suma, kar a gitta musu da wata fitina, ko hana su, ko sata, ko fashi da makami, ko makamancin wannan. Wa idan halaltu, to in kuka warware daga ihramin, zai mun faɗi abun a matsayin umuman. To amma malamai sun tattauna wannan abu a kan cewa abinda ake nufi da tahalluli, at-tahallul al-asghar, fi idan mutum ya ɗauko misali a tamattu'i zai yi, kun ga idan ya yi umara ai zai askiho, yawwa, to wannan shi ma tahalluli ne, ba sai ya shiga na aikin haji ko kuma abin da ya sai ran goma ga wata ba. Haka nan in ya ɗauko hajjin ne kawai, to ran da ya yi jifa ran goma ga wata, ai kun ga ya yi ne, daga ya yi jifa ɗin nan ko ya aski, to ya atta hannu al'asuba, to wannan ma ya halatta masa zai iya farauta, ba sai ya yi tsawafin ifada ya yi tahalluli babba ba. Ai kun san dai yadda abin yake, wanda ya yi aikin haji ya sani, idan mutum ya ɗauko niyyarsa ta aikin haji ran 8 ga wata daga Makka, to yana cikin ihrami, yana cikin ihraminsa har ya bar Mina, in ya bar Makka ya tafi Mina ya kwana a Mina, in ya kwana a Mina da safe da hantsi kuma a tafi Arfa, daga filin Arfa a taho Muzdalifa, daga Muzdalifa da safe a taho Mina, sai a yi jifa a Aljamratul Kubra ko Jamratul Aqaba, a tsallake Aljamra As-Sughra, a tsallake Al-Wusta, ranar goma ga wata ba za a jefe su ba, sai a jefe Jamra ta ƙarshe ita ce Al-Kubra. To mutum ya yi wannan, ko ya yi aski, ko ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa huɗu da za a yi a ranar nan, to ya yi tahalluli mene, ƙaramin tahalluli. In kuma ya tafi Makka har ya yi tsawafi na ifada, wanda shi ne tsawafin rukuni, tsawafin ziyara, to in yi wannan kuma ya fita daga mene, ihrami gaba ɗaya, ya yi at-tahallul al-akbar. To wannan wa idza halaltum fastadu din ana ishara ne zuwa ga at-tahallul asghar, ko da ba a kai an yi al-akbar ba, to za a iya farauta. an gane abu wala yajri mannakum shana'an qawmin kada gabar da take tsakaninku da rashin shiri da ke tsakaninku da adawa da take tsakaninku da ku take zuciyarku dangane da wasu mutane an saddukum anil masjidil haram saboda sun kange ku daga ɗakin Allah an ta'atadu to kada waccan adawar ta ɗauke ku ku yi musu tsallake iyaka ku ƙetare iyaka ku aikata abin da bai dace ba wajen ramuku ko makamancin wannan ko nan gaba ma in sun kare ku sun hana ku shiga ɗakin Ka'aba shi ma duka dai kar ku yi ta'adda nan ba ana ishara zuwa ga iya abin da ya faru a baya na hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yin umara da sauransu ba iya shi ba da shi din da wanda ba shi ba ko da nan gaba in kuna jin zafi kafirai sun hana ku shiga ɗakin Ka'aba to kada wannan abun ya sa ku ɗauki wani abu a zuciya yadda za ku wuce iyaka wajen ramukan abin da suka yi muku wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku haɗa kai ku taimaki juna akan aikin da'a da kuma duk abin da zai sanya ku tsoron Allah da kusantar Ubangiji da bin dokokinsa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kar ku ba da gudunmuwa da haɗin kai da taimako tsakaninku da juna wajen saɓan Allah da aikin zunubi da kuma keta haddi duk wanda ya nemi haɗin kanka akan ayi aikin alheri to kai kar ka ba da gudunmuwa ga wani mummunan aiki da wani zai aikata amma in kyakkyawa zai yi ka taimaka masa kar ka taimaka masa akan harkar shirka kar ka taimaka ma wani da ba shi gudunmuwa da taimako akan abin da ya shafi bautar wani wanda ba Allah ba shine dai shirka ko tsafe-tsafe da zuwa gun malaman ƙarya da ake kira malamai alhali bokaye ne yau ko wata mata saboda raba aure ko wani mai neman mulki ko kuɗi zuwa wurin irin waɗannan abubuwan abu ne da yake cire mutum imaninsa ya zama ba musulmi ba ko yana sallah Allah ba zai karɓi sallarsa ba ya kafirta ya bar hanyar Allah domin sihiri da zuwa gun bokaye kafirci ba sassauƙan ko ƙaramin laifi ba ne ana fahimtar abu yau duk yadda kake son ɗan adam kar ka taimake shi akan wannan hanyar soyayyarka ga Allah da tsayuwarka gaban Ubangiji ita ce gaba Allah ta'ala ya mana nassi a cikin Alkur'ani cewa sihiri da masu koyon sihiri ma kafirai ne kuma aikin da suke kafirci ne kafirci ba ƙaramin irin sirriya ba a kafirci na fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu to duk wanda zai nemi taimakonka ku haɗa kai ku yi wani abu irin wannan to kar ka yi hakanan abinda za a yi a cuci mutane a yi zalunci to kar ka shiga ciki kar ka taimaka wa kowaye wanda yake azzalimi zai zalunci al'umma ta kowace hanya kar a haɗa baki da kai yin abin da ba daidai ba la'alla kana ganin kamar kana tare da mai yin wannan aiki tuntuni ko zai ji haushi in baka taimaka masa ba to abin da ya wajaba a kanka shine ka tuno tsayuwarka gaban Ubangiji ranar da wancan ba zai ma komai ba ba zai iya tare ma komai ba ba zai iya hana a yi maka wani abu ba amma za ka tsaya gaban Ubangiji kai ne ka je kai kaza ranar da ba za ka yi ƙarya ba ranar za a rufe bakinka hannu ya ba da shaida kafa ta ba da shaida duk abin da ka aikata kai za ka ba da shaida da kanka ba da baki ba da gaɓoɓin jikinka kuma a lokacin shi wanda ka taimaka masa yana san yana fama da kansa ko an riga an zo kansa an gama da shi ya wuce ko kuma bayan an gama da kai za a zo kansa za ka babu tsira babu wani wuri da za ka je in dai kana son kanka da alheri to a duniya ka zama taimakon da za ka yi ko taimake kemiya da za ka yi da wani to akan albirri wa taqwa ne ba akan al'ithmi wal 'udwan wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba يقول تعالى مال عبد الرحمن بن ناصر يتي الله تعالى يقول سوى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يقول أن استباد دسكيا كركوا والوليه كركوا حلتا أبن الله يحرم تامكم كدكمكم كيت الفرمر أبن الله يتوكيش بدرجة كين شعائر الله ألم من الدين الله وصمع المسلمة شعى العبادات الكبرى عبادوا ذي من يتسوء كنفل حجي ko da azumi da sauransu da kuma wuraren da ake waɗannan ayyukan ibada ayi muharramatihi abubuwan da suke Allah ya haramta su ya ba su alfarma allati amarakum bi ta'zimiha waɗanda Allah ya umarce ku ku girmama su wa adami fi'liha kuma kar ku aikata su saboda zaman su haramu yawa fannahyu wannan hanyu yashmalu النهي عن فعلها يا شافي هني أكن أيكت وأن أبوه إن أبن أك حرمت والنهي عن اعتقاد هليها لكم هني كرك يوترك تقدرت حلمتي من أك جو كرك قدرت توا هلني فيما أنا أحللت فين لا تهلو جو فنن أعيكتي karka aikata abin da zai fita alfarmar wannan abu ko karka aikata abin da aka haramta maka fannahyu yashmalu annahy an fi'liha wan nahy an i'tiqadi hilliha fa huwa yashmalu annahy an fi'l al qabih kaka an hanaka wannan hanin ya kunshi hani ne dangane da wani mummunan abu karka aikata wani mummunan aiki وعن اعتقاده حكنا كذلك قدرته حلرت منك أزوتي مني ما قلنا وانه جيا سوى أكوي بمبنج فكان إن أنت أبو كذا حرامني دا أي كتاور دا كما قدرت حلرت سنة دا بمبنج وزين جلما أما تعين سنليتي إنك أي كتابين دا أكا حرم جامك to kana da zunubin ka saba wa Allah ka aikata kabira min kaba'irul zunubi an gane amma in ka kudirci halaccinsa to wannan kamar ka kayyata Allah da yace haramun wannan yafi girma shi wannan nabiyun kafirci ne da zai sa mutum ya fita daga addinin musulunci ma ulima min addini بالضرورة حرمته بأبنى أشر عن شيء كيلس بعدما أجاهل شيء حرمت إنسى أشر عن شيء فإدمتم يسي حللني تياذما يا كافرت أنقاني فمرمتون يسي الزنا حللت دول لي حلت الزنا يا كافرت يا ذا مبا مسلم دول لي ذي تاتا حللني كما يا كافرت يا ذا ba musulmi ba an gane da duk abin da aka san shi haramun ne Allah ya haramta shi to halatta shi kafirci Allah ya kare aikatawa kuwa ba kafirci bane yawa aikata mummunan laifi ne wanda mutum yana in ya mutu bai tuba ba to yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa gobe kiyama in Allah ya ga dama ya azabtar da shi gurgudun laifin nasa sannan kuma a fidda shi saboda imanin da yake da shi tunda ba kafiri bane shi sai kuma ya dawwama a aljanna saboda imanin sa Allah ya gafarta mana baki amin yace wa yadkhulu fi dalika haka ne ko yawa annahyu an muharramati al-ihram yawa shine mahdhurat al-ihram abubuwan da aka haramta in mutum ya shiga ihram to duk sun shiga cikin nan shi kar a halatta su kar a aikata su wa muharramatul haram da kuma abubuwan da ba a yin su a cikin harami yawa yanke da sare bishiyar da ta tsiro daga asalin kanta banda bishiyar da aka dasa ta kin gani bishiyar da take ta asali ce a wuri take tintini yawa ko ta tsohuwar tsamiya tsohuwar kuka tsohuwar kaza da kaza ne daga cikin daɗaɗɗun bishiyoyi da suka fito da kansu to an hana a yanke su ba bishiyoyi da aka dafa don adangare irin fulawoyi wannan ya halatta a yi musu gyara a aske su a gyara ko da a cikin garin Makka ne an fahimci wannan ma bishiya ta asali da ta fito da kanta ba wadda aka dasa ba don ado to waɗannan ko su an hana saboda Allah ne ya tsiro da abinsa ka bar masa kayansa a garinsa shi ne ma'ana ka girmama Makka kar ka taɓa duk abin da ka gani abin da aka ce ko tsuntuwa in ka gani ka bar kaya ka bar mai shi zai zagayo da kansa ya ɗauka tsuntuwa mai ka ga wani abu to ka tsallake kawai ka bar shi mai shi zai dawo shi yasa za ka ga ana barin abubuwa ba tare da wani mai gadi ba wani lokaci duk da zamanin mutane sun cancanta sosai ba komai ake bari ba inda wani sata ma fa ya zo vizan ma da aka yi masa don yin sata ya zo ka goko ya zai bar tsuntuwa ka bar masa tsuntuwa kyauta ka bar masa Allah ya kyauta waɗannan abubuwa ne abinda yake nuna maka shine girman garin kai ka san daban wannan garin daban yake da garinku don haka abinda kake na halaye da abubuwa marasa kyau a garinku to in ka zo wannan wurin karfe inda wuri ne da Allah ta'ala ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim wanda yake nufin wani abu na ilhadi kawai za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to ballantana wanda ya aikata nufi nufi kawai ka ce zan je Makka in yi kaza na tsiya to kawai sai an ɗanɗana ma azaba da wannan niyyar ko ba ka je ba don haka wurin daban ba wuri ne da mutum zai saki jikinsa ya aikata duk abin da yake so ba Allah ta'ala ya kyauta shi yasa dole ne duk abin da za a yi na ƙoƙarin haɗin kai na tsaftace wannan wuri daga dukkan abin da ba daidai ba idan mutum yana da dama ko Allah ya ba shi iko wajen shugabanci da sauransu to duk abin da zai ba da dama a tsare wannan wuri ya ci gaba da zama tsararre to lallai wajibinsa ne ya aikata yawa kuma ba wani abu ne za ka zo kana zagin shugabannin wurin dan me suke matsawa mutane dan me suka yi kaza dan me suka yi kaza a sun san girman wurin da yake hannunsu zaka ba zaka zo ku kawo musu shegantaku iri-iri ka ce za ka aikata ka ce kana da yanci ka yi abu kaza kuma ba za a kama ka ba wannan ba daidai ba ne yawa ka duba girman wurin ka yi a matsayinka na musulmi kar ka ce a yi mutane da yawa ma suna yi ko wani yanayi kai kadai za a tambaye ka gobe kiyama me yasa kai ko to kar ka jefa kanka Allah ta'ala zai tsare mu duk dai na san kun fahimci waɗannan abubuwa sai ce walasha yau yace wa yadkhulu fi zalika daga cikin abin da zai shiga cikin wannan abin da aka umarni a kiyaye kuma kar a warware kar a wato zubda darajar sha'airullah cikin su yace yadkhulu fi zalika ma nassa alayhi bi qawlihi abinda Allah ta'ala ya yi nassi a kansa da ya ce wani shaharar haram yauwa ko watanni masu alfarma kamar na ambata wannan jinsi ne ko alifun da lamun da aka sa ta jinsi ne in ku aka faɗi lafazi mufradi aka sa masa alifun da lamun da take nuna jinsi to duk abin da ya siffantu da wannan siffar ya shiga ciki yauwa ba wani guda ɗaya ake nufi ba watannin haji kawai ba watan haji ake nufi duk da watan haji ma ba ɗaya bane ko yawwa watannin haji ba ɗaya bane to sai shi wala shi'ar al-haram ay la tantahi kuhu bil qital fihi wannan duk watan da aka ce wata ne mai alfarma to kar ku keta haddi shine intihaki ka zubda mutunci da ali mara da kyau alfarma da yake wurin ka ceta alfarmar wurin bilkitali fihi ko ta hanyar yin yaƙi a wurin wa ghairihi da wani abun da ba ma yaƙi ba min anwa'i dhulmi na nau'o'in zalunci كما قال تعالى كما يدعى الله تعالى يتي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله تعالى يتي للي للسافر وتني عند الله أولين الله 12 شهرا وتني قوم شابين نفس القرآن وتا وتا قد قوم شابين في كتاب الله حكا يكي الاتفاق الله أنا نفع اللوه المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض لا ندى الله يهل تسميد كسا حكا أتا بقى وتنيما قد قوم شابين عندها منا وتعبوا مشابيكما سيني شكرا نوصل لسافن شكرا نوصل لسافن وتني يوه وتع أنهدى شدى نم وتع دا أكي نفي للسافن يوه شيكما وتع واند يكي سما هلتر ألا دا أكي كرا وتع وإذا مكي كلم جاليل سأفركم للسافن وتع مشي وتع يا كاما wannan shi kuma alqamar ake kiran shi ko yana karamin hilal ya tika albadar yawa to wannan halittar ita ce alamar wannan lissafi an gane yawa farkon fitowarsa a ce ɗaya ga wata haka za a yi lissafi nan da ya kare zaka ga watan ya kare zaka wanda Allah ke nufi anan me yake nufi lissafin yake nufi yawa wannan lissafin wata daya biyu uku amma ita halittar watan to watan guda ɗaya ne kun gane yau ba watannin guda 12 bane ita halittar da take sama mai suna wata da jaririn wata da kuma wata kammalalle da muke gani da yake haske da muke kira farin wata da wannan guda ɗaya ne yau akwai halittu ne daban-daban da kuma taurari daban-daban amma lissafin sai wannan watan Muharram ne wannan watan menene ko safar ne wannan watan rabi'in al-awwal ko rabi'in al-akhir jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban sai kuma ramadan sai shawwal dhulqa'dati dhulhijjati kikenan watanni ke karasin kai to wannan menene littafin yawa an hada shi da wannan luna month da shi ake littafi wannan shine littafin da aka sani shi yasa kun ga haka littafin nan yake kafin masu wasu addinan su girkita nasu addini addinin yahudanci haka suke amfani da wannan lunar calendar daga baya suna babil suka canza ko ana a hankali suka canza abin da suke amfani da shi ya koma wannan amma har yanzu akwai masu amfani da lunar calendar a cikin yahuda kiristoci da rumawa suka kwace musu addini suka sake fashinin dinsa yadda suke so suka fita su ma daga wannan lissafi na kalenda aka koma addinin rumawa masu bautawa taurari da halittar sama suka koma kuma wato lissafi da rana suka bar lissafi da wata amma asali akan wannan suke tunda kuma wannan zai kara karfa abinda zai kara karfafa mana wannan zance shine fadin Allah yau ma khalaqa samawati wal ard sabab abu bani ba zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba shine yabo da wannan shari'ar ba a yau ma khalaqa samawati wal ard haka lissafin watanni yake guda 12 an fahimta yace minha arba'atul hurum a cikin su waɗannan watanni 12 akwai guda 4 hurum waɗanda suke masu alfarma ne suna da daraja ba a yaƙi a cikinsu sai Allah ce zalika addinul qayyim wannan shi ne addini tsayayye mai ƙaƙƙe fala tazlimu fihinna anfusakum don haka kar ku zalunci kawunanku fihinna ai fi hadhihi al-ashhur al-12 a waɗannan wata abin nan al-ashur al-hurum al-arba'a waɗannan watanni guda 4 masu alfarma shine fi hinna dinnan kansu suke koma watanni guda nawa guda hudu masu alfarma a suratul tauba wani mun yi magana dama ji to malai ce wal jumhur min al ulama ala an al qital fi al ashhur al hurum mansukh to nan ma nan shi kuma na tattaunawa ne akan mas'ala fiqhiyya kuma mas'ala ce ta fiqhu shin wannan haramci na yin yaki a watannin nan guda hudu ku rike su da muharram ko in ce kafin muharram dhulqa'dati da kuma dhulhijja da muharram sai rajab ko waɗannan watanni yin yaki a cikinsu bi ma'ana ibtida'ul qital bi ma'ana ibtida'i al-qital faran yaki shi aka hana amma addaf'u ba da kariya ga addini da kuma rayuwar musulmi in kafirai suka kawo hari ba za ku kwanta ku ce muna cikin al-ashhurul hurum ba sai a zabura sai a yaki an gane yawwa a fare shi a wannan watannin shi aka hana haka nan yakin da ake cikinsa kafin watan ya zo ci gaba da shi shi ma ba a keta wannan tafarmar wanda an riga an fara ne da haka ibtida'in sabo shi ne malamai suka yi magana to wannan hukuncin yana nan har yanzu ko kuwa an shafe shi an gane? Jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai wanda an ce jumhuri ba wata kungiya ba ce a cikin adadin fuqaha'un ne in misali daga cikin abin da aka saba na al-a'immatul arba'a ko madhahibuhum da madhabubinsu idan suka saba a wata mas'ala ya zama an samu rinjaye to wannan rinjayen su ake cewa jumhur an gane? Yau jumhur ake cewa ba jamhur ba al-jumhur to wannan rinjaye misali a ce tsakanin mazhabar Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal misali muke bayarwa idan mazhaba uku ra'ayinsu ɗaya to sai a ce jumhuri sai ya zama ɗayan ya fita daban an gane? Yawansu kuma wannan irin wannan hali ambatansa za a yi amma akan samu situation ɗin da sun haɗu da al'a'immatul arba ɗin da wasu al'a'imma ɗin ba waɗannan al'arba to shi ma nan sai a duba waɗanne ne suka fi yawa to sai a kira su jumhur da haka ba wata ƙungiya ba ce amma a wannan matsalar kowace matsala shi wannan jamhara ɗin ko i'tibarin wanne ne suka fi yawa su waye jumhur ɗin ya ختلف min mas'ala ila mas'ala ila ukhra yawa yana bambanta ne daga matsala zuwa wata matsala kun fahimci zancen nan yawa ɗaliban ilimi za ka ga da yawa wasu sukan kuskure fahimtar wannan abin sai su ɗauka wata jama'a sai ko a cikin salaf amma gabata sunansu jumhur ba wasu ajiyayyu ba ne in ka gansu sunansu jumhur a kowace matsala in aka saba sai a duba adadin waɗanda suka saba wasu kaɗan ne suka saba da yawa sai a ce to da yawan nan su ne jumhur shi ke nan abin da ake kun gane yanzu ita wal jumhur min al ulama ala an al qital fi al ashhur al hurum mansukh da yawa daga malamai sun tafi cewa an shafe wannan hukunci yawa an shafe cewa idan yaki ya taso za a yi shi ko da a watannin nan ne guda hudu to ya halatta a yi wancan hukuncin an shafe shi me ya shafe shi shine faɗin Allah ta'ala بقوله تعالى في سورة التوبة آية تبير فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا وأنه وتني الحرم سكوشه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم توكو كشي كافري مشركي لإنه فساميس سيسكت وأن الآية تاشاتي وانتم وكنتي أنا فهمت؟ يو وغير ذلك من الأمومات da kuma wasu ayoyin ma ba wannan ba ko kuma wasu dalilai wanda umumat ne. Ina ce umumat abin nufi dalili ne in a general sense, yana ya faɗi abin amma ba nassi bane a matsala. An gani? Zai zama zahiri. Yawwa, zahiri ne kuma ba nassi bane a matsala cewa daga yau har duniya ta tashi an canza wannan hukunci. Ba nassi bane, domin zai iya ɗaukar a wannan shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaki kuma aka farlanta aikin haji, to in aka zo wannan alkawari da aka yi, to domin wannan lokacin da aka saukar da suratul Tauba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina Abubakar a je a karanta wannan ayoyi a Ka'aba, cewa duk alkawarin da aka yi na yaki to yau an kawo ƙarshensa. Ina mushrikai da aka yi alkawari da ku cewa babu yaki tsakaninku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an aje muku alkawarin. An fahimci abun? To kuma wannan abun daga wannan ne, wannan shekarar aka faɗi cewa waɗannan watanni in suka wuce a yarjejeniyar yaƙi ita ma ta ƙare. Fala Allah, abin da ake nufi ishara zuwa ga waccan shekarar ba kawai har abada ba. An gane? To amma jumhurin malamai sun fahimci a cewa mansuhi, lashe ne mansuhi, ai kun san me nafsi ko? Yawwa. Kun gaɗa kai kun zai e mai naski mai a makaranta miki naski na kwaya ja mana maniya ko na bayan maniya nan zai naski mai ake ne shafewa na amma yawwa a malamai da yake kalmar sokewa ko wannan ta kuce malamai suna cewa rafu rafu hukumin shar'iyyi ko yawwa sabitin bi khitabi shar'i bi khitabin mutarakhin anhu yawwa hukunci na shari'a wanda dama ya tabbata bi khitabin shari'a khitabin shari'a ana nufin dalili na shari'a qur'anin aw sunnah hukuncin da ya tabbata da dalili na shari'a da aka yi magana da al'umma da shi, to a ɗauke hukuncinsa, wannan hukuncin a ɗauke aiki da shi da me da wani khitab ɗin khitab, domin dama al-hukmu kana sabitan bil khitab ko farasuhu yajibu an yakuna bi khitabin akhar, yawwa dama shari'a ce ta ɗora hukunci, to babu mai ɗauke hukuncin saiwa sai shari'a, to samun wani dalilin ya yi wannan shi ake kira mene nasu yawwa shi ne dai muke kira shafewa. Kuma in ka ga dama ka faɗi wancan sokewar yawwa, duk da matsala ce da ina jin 'yan shekaru da suka gabata mun taɓa zancen a kai da wannan matsala ce da abun malamai ba mai sauƙi ba ce, ita karanta littafin usulul fiqh yawa da maganganu na malamai a kai, sannan ba matsala ce mai sauƙi da nan da nan kawai mutum ya ce ai wannan aya ta soke wannan, kawai bi mujarradin ganin abin nan at-ta'arud wanda yake zahiri ne, zahara laka anna hunaka ta'arudan, kai ne abin ya bayyana gare ka cewa wannan aya ta saba wannan. An fahimta? Da haka idan ba nassi aka samu cewa abu kaza da aka ce ku daina yi yanzu ku yi, ku wannan nassi ne kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ko quburi ala fazuruha, aga wannan nassi ne shi yasa kullum malamai suna tattauna matsalar nassi a kutubu usulul fiqh sukan kawo wannan a matsayin misali da dai wasu dalilan har yanzu da ayar suratul tauba ta maganar itali ko wannan fa in yakum minkum 20 sabiruna ko yawa
ta suratul anfal ko ba tauba ba yauwa to suka wadannan sun zanyen misalan da aka kawo saboda nassi ne kuru-kuru cewa da an hana ku kaza ko an halitta mu kaza yanzu a ko kuma an tsananta muku a abu kaza to yanzu an sauƙaƙa muku fal ana khaffafa Allahu ko wa alima anna fikum da'af a yanzu Allah ya sauƙaƙe muku saboda ya san cewa akwai rauni tare da ku to kaga wannan nassi ne uruku cewa wannan an yi nassi an canza hukunci to duk inda ba nassin aka yi to ba abu ne mai sauki malami kawai ya bude baki ya ce wannan aya ta shafi hukuncin wannan aya akwai magana mai kyau da al-Imam Tabari a cikin tafsirin sa in ya kawo maganganu wasu sun ce wannan aya ta shafi wannan zai ce wala dalili alayhi to sau da yawa yana yawan fadi a ayoyi da yawa zai ce babu dalili akan sa zahiri shi yasa idan akwai damar da malamai a tafsirin alqur'ani za su fassara kowace aya ta yi aiki ba tare da bayanin cewa wannan aya ta saba wa wannan aya ba har kana kokarin ka ce a aje wannan wannan makkiya ce wannan madaniya don haka a aje aikin wannan kuma wannan kar kai gaggawar wannan saboda hatsarinsa saboda ba kowa ke yi ba za ka kai kanka zuwa ga matakin da Allah ya yi magana ka ce ta daina aiki ko ba haka ba ne to wannan abin kun ga ba mai sauki ba ne shi yasa iddi'a'in nafsi yake buƙatar nafsi alal aƙalla daga malamai in ma baka samu nafsin ƙur'ani ko nafsin hadisi akan hukunci kaza an ɗauke shi ba ya zama adadi mai yawa ne na malamai suka ko ijma'i ne cewa abu kaza an daina aiki da shi an koma kullum ne mun zo irin wannan mahalli mukan yi faɗakarwa da nasiha ga ɗaliban ilimi don Allah a daure a bari a tafasa kafin a ƙone ko a bari a tafasa kafin a ƙone a shiga waɗannan majalisun kai haƙuri ka kwantar da kanka ƙasa ba sai ka ɗago kanka ko a sani ba kai haƙuri ya je ka yi ta karatu a yi ta karatu karatu mai yawa ne da shi yana da faɗi sosai duk wanda ya yi wata giggiwar ya gama sanin komai to a lokacin ya bayyana wa mutane rashin sanin su akwai bayan Allah da Allah ya hore musu kwanya nan da nan suna karanta abu sun rike yawa amma su ma sukan fada cikin yau da kullum ko ba haka ba ne haka lamarin ba na bugun kirji ba ne lamarin shi ne na ka yi abin da za ka bauta wa Allah daidai da shi yawa kuma ka sa mutane a kan abin da ka sani na ilimi in kai kuskure aka tuna maka kuskure ka gode alhamdulillahi Allah ya saka da alheri sai kuma ka canza sai ka dawo abin da yake daidai shi ilimi ba a ƙaryarsa ba a ƙarya in ba ka sani ba duk wanda suka san shi sanin suna jin magana ka sun san ba ka sani ko? Yawa daga shi yasa nakan yi nasiha ga ɗalibai ko ba ɗaliban ilimi ba wasu ba galibi ba ɗaliban ilimi ba ne irin dai masu san malamai haka a Facebook a yi ta yaba wa wane kai ai wane kaza da kaza da wannan abin da ake mara kyau farkon Ramadana a yi ta sawa bana tafsirin wani malami za ka gani sai mutane su ta rubuta malamai haka wane yake so wane yake so duk ba shi da amfani ta Allah jama'a ku fita daga wannan wallahi sawa malami gururi ya rika jin shi ya kai wani matsayin da babu wanda ya kai shi ko kuma ba wanda ya kai shi fahimta ko kaza ko kaza ko irin wannan hatsari ne gare shi haka a taimaki malamai da ɗaliban ilimi don Allah a daina jefa su irin wannan ramu ku bar su bautar Allah suke yi duk wanda ya faɗi wani abu ya dangana wa Allah bayan ba daidai ba ne to shi za a tambaya ba kai da kake ziga shi cewa malami ne mai riƙe kaza ya haddace kaza ya haddace kaza zigarka la tuqaddimu wala tu'akhir yawwa maganar ita ce shi ya dora wa kansa wannan nauyin cewa zai zauna gaban mutane ya gaya musu a madadin Allah Allah ya ce abu kaza ka daidai ne abu kaza ba daidai ba ne don haka tunda ya dora wa kansa wannan nauyin bar shi da abin da ya dauka wa kansa shi Allah zai tsere tambaya me yasa nan kace halal ne bayan haram me yasa nan kace haram ne bayan ku halal ne kaga kuwa ran kiyama mutum shi ya san kariyar da zai ba kansa amma yanzu abu ana daukar abu wani abun burgewa ne wannan yana da kyau ga Allah da daliban ilimi da sauran ina ce sauran jama'a ina nufin masu sha'awar malamai da bin malamai da kuma sha'awar karatunsu yawwa waɗanda su ba daliban ilimin ba ne kawai dai zamani muke ciki tunda ana siyasa kuma jama'a kowa da wanda yake burge shi da kuma celebrities kowa da wanda ya zaba to sai muka dauko wannan abin shi ma muka shigar da shi cikin addini wannan abin ba daidai bane har kaga an samu wai abin nan musamman Facebook da suke zuga mutane wai followers har wani murna ake ma wai ka samu follower guda ka azuga ka ƙarya azuga ka zancen da baka shirya ba ko in an fada maka wannan sai a ce wai maza ka yi kokari ka ƙara followers da fitar wani sabon zancen da ba to in ba ka da abin da ka faɗa ba kaga sai kai ƙarya to don haka don Allah waɗannan mutane su suna da maqsudinsu na kirkirar waɗannan abubuwa eh suna da manufarsu ta kirkirar waɗannan abubuwa dan su san duk inda muka dosa yi yau duk wanda yake bin me kake faɗa a Facebook to ya san duk aqidarka shi yasa yanzu a wasu ƙasashe kar mu shiga wani zance dai a ƙasashe da yawa yanzu in ka je neman visa to abinda suke nema kawai email account dinka da kuma handle dinka na Facebook ko Twitter ko ne shikenan abinda zaka faɗa kana ba da wannan ba ruwansu da ka cike form kaza ma ka cike form kaza kawai passport dinka sai a ga waɗancan sai su je su yi tabinka za su san ra'ayoyinka suwa kake suke birge ka waɗanne malamai kake abin nan da ka kai in ɗan ra'ayin da ba sa so ne ba dama ka ɓoye musu saboda lokacin da baka san ana kallon ka ba ka bayyana ra'ayinka ka yi faɗa da wani ka zargi wani ka ci mutuncinsa ka faɗi kana goyon bayan malami kaza duk ra'ayi na kashe suwa ne tare kake da shi ba dama ka ɓoye za ka za a gano kai ɗan ta'adda ne duk ka faɗi waɗannan abu ko ka taɓa fatawa ko kana bibiyar malamai masu ra'ayi iri kaza iri kun gane wannan abu da haka ake wasu ƙasashen ba za ka shiga ba dama sai an bincika waɗannan da ka yi shi yasa ku kiyaye dan Allah kowa ya faɗi iya abin da ya san zai iya ba da kariya a kansa duniya da lahira kuma ba wajibi mene komai sai ka faɗa ka faɗi abin da zai yi amfani kun samu shiga wa'azi eh alhamdulillah abin da nake so in faɗa shine dan Allah daliban ilimi a zauna a ƙara karatu mas'alolin usulul fiqh nan ba magana ce ta in kaga dama ba at-ta'amulu ma'an nususi ash-shar'iyyati babban abu ne mu'amala da nassosin shari'a babban abu ne ga dalibin ilimi da malami to in ko za ka yi to dole ka koyi yaran malamai da yadda suke wannan mu'amala in baka sani ka tsaya a iya zahirin nassosi za ka yi ta hukunci a kan mutane to za ka aukar da kanka da al'umma cikin fitina ana fahimtar wani abu don Allah a tsaya a karatu kuma ka yi ƙoƙari ka sabar wa kanka duk wani ra'ayi da za ka ɗauka don Allah ka tsaya ka duba ka ga cewa wasu malamai sun riga ka ɗauki ra'ayin da wasu suka riga kun gane zance na? Yawwa kar ka riƙa ganin abun burgewa ne ka fito da wani abu da baka taɓa jinsa ba ka shiga ɗaki ka hana kanka bacci ka yi ta karance ka ɗauko littattafai ka buɗe nan ka karanta ka gano wani abu baka taɓa jinsa ba sai ranar kana fitowa gun karatu ko sai ka feso shi cikin jahilai wani abun kuma zai iya kaiwa matsala zai iya tada hankali zai iya tada rikici ana da kalli ko shubuha yawwa ya zama kana da alaƙa da ɗaliban ilimi ba matsala ba ce ka buga wa wani malami waya ko abokinka ma da kuka yi karatu tare ka san shi ya san ka ni ko ina karatu na gano kaza wai abin nan dama haka yake ce eh ai wani ma ai yayin rubutu a kan kaza ga littafi nan zan aiko maka shi kina ka karu to amma mu ƙoƙarin mu burge din nan kowa sai zai binciko abu ya zo ya fesa abun tafsiri ba tare da ya bi cewa zancen malamai bane to sai kaga nan da nan ana ƙara hargitsa al'umma in zai tafsiri ba iya ina nufin tafsirin bana Ramadan da sauransu ba duk darussa nake nufi yawwa mutum yana da darasi yana da kyau abinda kake tafiya akan kadin in bincike za ka yi mai kyau to ka yi bincike da yake research ne da za a iya dogaro da shi in kuma ba haka ba ka tsaya akan abin da wasu malaman suka ambata na ji malam wani ya faɗi kaza malam wani ya faɗi kaza fatawar lajinar da'ima sun ce kaza fatawar malamai kaza na ƙasa kaza sun ce kaza yawwa sai ka kawo sai ka shiru in wani ne da ya matsa sai ka faɗa masa abin da kai kake bautawa Allah da shi ka faɗi iya fahimtar ka sai ka ce na gina abin da na fahimta ne daga malam wani da yake kaza da kaza da kaza da kaza an gani ma ba ka kudurci ra'ayi wanda gobe za ka sake wani karatun da ya soke shi amma a yau din kuma har kai faɗa akan wannan ra'ayi har ka zagi mutane saboda ba su fahimci abin da ka fahimta ba wannan ba abin da yake fito da shi illa ba sai ya faɗa ba Allah ya kyauta don bi sai ce wa ghayri dhalika min al-umumati allati fiha al-amr bi qital al-kuffar mutlaqan suna kuma kawo wasu abin nan dalilan na shari'a wanda yake akwai irin wannan general umarnin a ciki cewa a yaki kafirai wal wa'id yanzu kun ga irin abin da wasu kiristoci suke yi saboda yaɗa shubuhohi akan musulunci da sukan addinin musulunci suna bibiyar waɗannan ayoyi na cewa a yaƙi kafirai ko kashe kafirai sai su ɗauko su har sun haddace da lambobinsu suna karantar da mutane suna tsoratar da waɗanda ba musulmi ba to kun ga in kuka je ariyar musulmi an umarce su su kashe ku to wannan abin nan traumatizing mutane da jefa musu firgici da tsoro saboda za su zo ƙasashen musulmi wannan ba daidai ba ne yawwa a matsayin mutum mai hankali ko da kana da kiyayya ga musulunci to karka yi musulunci ƙarya ka duba abin da malamin musulunci suka faɗa irin yadda in aka ɗauko bible ana faɗa sai ka ce ai ba a fassara daidai ba ko to haka shari'ar musulunci masu ilimin musulunci su suka sani yawwa a daina yin ƙarya a daina yin zalunci musulunci ba addinin kashe-kashe ba ne da addinin kashe-kashe ne da ba a samu musulmi waɗanda ba musulmi ba sun zauna a garuruwan waɗanda suke musulmi ko ba haka ba ne yawwa amma ga shi nan ba ku ga yanzu waɗanda suka zo daga kudancin Najeriya yadda suke prospering a business suna jin daɗin su hankali kwance suna karatu a jami'o'inmu shi yasa har ya zama babu true federalism a any Nigerian university in ba arewa ba ko ba haka bane hakikanin ka je jami'a ka ga ɗan kowace jiha sai a arewa saboda sun kin kan da muke da shi da musuluncin da ya karantar da mu tolerance ɗin da ake cewa ba mu da shi the most tolerant mutane su ne musulmi amma yanzu da yake mun shigo season ɗin yakin musulmi kullum ana gaya wa mutane cewa ana tsoratar da sauran masu addinai cewa musulunci shi ne ya kawo kaza da kaza je ka karanta history ka ga yadda musulunci shi ya bada saboda tolerance ɗinsa ya bada kariya da wurin zama ga yahudawa yahudawa da kansu suka rubuta cewa ba su samu lokacin da suka ji daɗin rayuwa ba da har suka rubuta littattafai cikin kwanciyar hankali irin a daular musulmi haka kiristoci ɗauko tarihin Salahuddin Ayyubi da makamantansu wanda bayan ya yi yaƙi an kwace Baitul Maqdis kuma ya kira yahudawa da kiristoci ce duk su zo su zauna amma kiristoci in suka samu dama aikinsu kisa a kashe musulmi forward tarihin ba haka yake ba yadda kuke tsammani yawwa a koma da Allah ya karatu kuma a yi adalci yawwa kuma har yanzu ba ma kira ba ma goyon bayan a tashi a farma wasu al'umma yawwa duk yadda abu ya lalace duk irin halin da ake da sauransu kuma alhamdulillah wannan shine abin da ya balancing equation din kasan nan take ci gaba da zaman lafiya wanda ba dan haka ba da yanzu duk an hargitse irin abubuwan da ake mutanen mu yanzu har satin da ya wuce Portacourt ne da ina ne da ina ne duk muna da labari amma mun sani amma da san tashin hankalin ake a wannan darussan sai a zo a ceto jama'a ku tashi sai a fita to kuma muka tashi mu za mu yi wa kanmu hasara je a kashe dukiyoyi al'umma wanda bai ji ba bai gani ba kuma a cikin mu akwai marasa tarbiya akwai barayi akwai waye sai amfani da wannan dama kuma su je su yi nasu ma ta'adi haka wannan abin ba abin da ake halatta shi ba an fahimci abu yawa mob action da ya faru na kisan irin su wanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuri wannan mob action ne irin yadda su suke aikata haka a kudancin Najeriya an kun kama barawo daga an ce ole kawai barawo to shike nan ba rayuwar sa ta kare sai an naga masa taya wannan shine mob action the same thing shine abin da yake faruwa in sun mutun ya kasa hakuri yazo a cikin musulmi ya zagi abin da yafi komai da zagi a gurin su ai ba kowa zai iya hakuri da wannan ba a rubuce yake a shari'ar cewa a rika yin haka babu wanda ya bada umarni kuma a lokacin da ake irin wannan za ku ga shugabanni suna fitowa ba wai tsoro bane sarki musulmi mai alfarma ya fito ya ce wannan ba karantarwar addini bane kuma da gaskiya yake gaskiya ne ba dan ka ji abu wani ya zagi annabi shikenan kawai sai ka je ka dauko makami kashe shi a'a ana kai shi gun hukuma ne ana kai shi gun hukuma ne ko da hukumar ba ce hukuncin ba anan akalla ta dau mataki ta ce masa kar ya kara wannan abu kuma a daina ko a canza ya tashi daga garin ko makamancin waɗannan ayi abin da yake maslaha amma a zo a ce an rubuta report an kai cewa jihohin da suke shari'a din nan sai an dakatar da su saboda su ne suka ce ayi wannan abin da haka za a daina dokar wanda ya rinda a kashe shi da makamantan waɗannan abubuwan wani dama can su abin da suke so a kai gare shi kuma sun san ƙarya suke to amma an yi waɗannan abubuwan duk a tarihi idan Allah ta'ala ya rubuta a zamaninmu ne irin wannan abin zai faru Allah ya jarrabe mu to ba matsala ba ce kamar yadda kuke cewa so be it ba abin da za a yi ko ka ce a fasa musulunci ko a fasa wani abu ba abin da za a fasa an gani? Yawwa ka mutu a kan hanyar musuluncin ya fi masu sauki kuma shi ne daidai da ka dai ka mutu a kan wani abu don Allah ‘yan uwa musulmi ku riƙi musuluncin nan da gaske kar ku wasa da shi tare da cewa kar ku zalunci kowa ba karantar wani musulunci ba ce kai zalunci ko ka zuga mutane a ta'addanci ba a yarda da ta'addanci ba kowa ya sani muna yaƙar wannan harkar ta boko haram da ta'addanci da bandaji da meye kullum ba mu ba addu'a ake ba Allah ya lalata lamarin su Allah ya ɗauke tasirin su da kisa kuma su waye mafi girman victims din wannan abin ku ne an shiga masallaci an sa bomb ko a cikin caja a cikin abin nan power bank a cikin menene duk an kawo mutane an fasa masallatai an kashe dan adam yau 50 gobe 30 dukiya ta kare mutumin da zai je aiki ya samo abin da za a ci a gida an kashe shi an bar mata da yara an dauke su an kai abin nan bayan gari a cikin tambol shekara 10 suna cikin irin wannan rayuwa su ne ne victims din wannan rayuwa mu ne to amma an je an kai kara cewa mu ne muke kashe waɗanda ba masu addini ba wannan kuma zalunci ne da insha Allah ta'ala Allah ba zai zalunci musulmi a kansa ba bi iznillahi ta'ala ko me aka yi tarihi zai zo ya wanke kuma dama musulunci ya saba shiga irin wannan abu yau fada nan an kashe musulmi gobe an kashe musulmi jibi an kashe musulmi za a tsaya wata rana kuma kowa zai mutu babu wani ɗan adam da zai zauna a wannan duniya ko kirista ko hindu mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci ko ga yahudi mai son ya kashe jinin musulmi duka wallahi ba wanda zai zauna a duniyan za su bar duniya irin yadda jakin gidansu ya mutu da karensu ya mutu aladansu ya mutu to haka za su faɗi za su mutu haka babu wanda zai zo ya zauna a duniya har yi tsammanin cewa ta tafi ita kadai a shi kadai tattalin arziki nasa ne minerals ya kwashi kaza ya kwashi kaza duk za a zo a kai kuma wannan shine ke kwantar mana da hankali mu musulmi yau wannan tuna ranar da za a yi maganin zaluncin masu zalunci shi ne babban abin da ke kwantar da hankalin musu. Amma inda irin tunaninsu ne na su ba su san komai ba sai duniya, ai da duk sai mu faɗi mu mutu saboda tsaga tsoro. Amma mun yadda da rana za ta zo, Allah ta'ala zai hukunci akan duk wanda ya zalunci wani, kuma Allah zai sa mutane kowa ya ɗauki sakamakon aikin da ya aikata. Wanda ya bauta wa Allah da tauhidi, ya yi imani da manzanni, ya bi su, ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan zamani, kuma ya mutu akan haka, zai shiga aljanna. Wanda ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙarfin mulkinsa a duniya, zai mutu zai je ga Allah, kuma Allah zai ƙone shi. An fahimci wannan abu? Wannan shine abun kwantar da hankali. Saka kar a damu, amma dai wannan baya hana mai ta addu'a. Eh, mai ta addu'a mu roki Allah ta'ala kintsa-kintsan da aka yi don a zalunci wanda bai ji ba bai gani ba, muna roƙon Allah ya ɓata wannan kintsa-kintse, Allah ya mai da sharrin su kansu, Allah ya hana su cutar da musulunci da musulmi. Mana ya ɗaga hannu ya sai lokaci ya tuntuni, amma mu ina ne ya kamata mu tsaya? Yace wal wa'id fi takhallufi an qitalin mutlaqan, da kuma narkon azaba da aka yi alƙawarinsa ga kin fita a yaƙe su. Wannan nassoshin duk jumhurin malamai sun kafa hujja da su akan cewa a ce an soke wannan dakatar da yaƙi a watanni masu alfarma. Wa bi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qatala ahla at-ta'if, haka nan kuma sun kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutanen ta'if, ya yaƙe su fi zilqa'dati, a watan zilqa'da, ko da zilqa'da kuma yana cikin watanni masu alfarma. Yawwa, don haka sai suka ce wannan alama ce ko dalili ne cewa an soke wancan hukunci. Wa huwa min al-ashhurul hurum, kuma yana da cikin watanni masu alfarma, don haka ashe an soke wannan hukunci, in ji jumhurin malamai. Sauran zancen za mu ji shi gobe in Allah ta'ala ya sa muna da rai, mu ƙarasa abinda wasu malaman suka ambata akan wannan mas'ala din insha Allah ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم وأن يحفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا، وأن يرفع درجة المسلمين، وأن يرفع قدرهم، وأن يتقبل منا الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا علما نافعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.